Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, Ishaya Zakariya ke maka maraba da zuwa shirinmu na yau. Ya iyali, ina fata kowa na cikin koshin lafiya. A cikin shiri na yau, a nemo yara domin su zo kusa, don uwa Henry Kwasau yana shirye domin yaranka. A yi ƙoƙari a nemo su zo su ji sakoni masu gina musu halaye masu kyau. A cikin shirin kuma, Malam Zaka Nuhu yana shirye domin ka da iyalin. Ubangiji ya taimake mu yayin da za mu bi shirin da kyau. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Ina sake maka maraba da saduwa da kai a shiri na yau.
Barkanmu da saduwa cikin shirin na yau. Gaskiya yau wani labari ne mai kaitasuwa kwarai da gaske akan wani mutum mai suna Rabahani. Rabahani yana da ‘ya’ya kuwa guda biyu masu suna Isaac da Sunday. Yana kaunar ‘ya’yan sannan guda biyu kwarai da gaske. Sai wata rana ya ce ma Isaac, ka je gona ka je ka yi aiki yau. Domin akwai ɗan aikashe-aikashe da nake so ka mun a gona, ka cire ciyawan nan su ganyayen da ke cikin gonan nan duka ka sassare su. Isaac ko ya yi kallon abin ya ce ma babansa, Baba, ka sakin da ka bani sai ka ce in je gona, gonan ko ba nan kusa ba, ba zan je ba. Da za in je gona, Isaac kawai sai ya fita ɗaki, ya tafi waje ya zauna. Ya kama surutu shi kaɗai. Ka ji wannan tsohon fa, tsohon banza ya ce in tashi tafi gona. Ya rasa aikin da zai bani sai ce mun tashin tafi gona, gonan da ke da nisa can tashin je yi mashi mini a gona, ba zan je ba. Ya zauna, can simintoni ya faɗo mashi, ce kai, abin da na ci na faɗa ma baba gaskiya bai yi kyau ba. Shi da bani kuma ya da takuri sosai, Isaac ya gaya mashi maganan da ya ga dama. Shi ya ɗauki matsayin shi na uba, ya ci girmansa bai ce ma ɗan komai ba, bai ɗauki bulalayen ware shi ba. Bai takura shi tafi gona ba. Shi Isaac kuwa da ya zauna ya tunani ya ce gaskiya abin da na yi ba shi da kyau. Kaga irin ansa da na bawa babana, mahaifina da kansa, na kira shi tsohon banza. Kai abin ya dame shi. Sai ya tashi, ya ɗauki addansa da fitanyansa ya tafi gona shiru. Ya je ya aikin gaske duk ganyen da babanshi ya ce shi sassare, jirgin da babanshi ya ce duka ya yi. Ya yi aikace-aikacen duka da wanda ya ce mashi sai ya dawo gida. Wata ran kuwa, hakan nan babansa ya sake ce masa, Isaac ka tafi gona, ka je ka yi kaza, ka share kaza, kai aka sai aka ce kaza da kaza Isaac nan kowa ya sake fusata kai ba kullun kullun aka ce mun je gona wai ba wani ne mai zuwa gona sun yi kadai ni ba zan je gona ba da ka cin dinga zuwa gona ga aiki da yawa gida baka wani wani kashin tashin je gona gonan da yake da nisa ni ba zan je ba kuma Isaac fita sai ke tsani cewa ah ai ran nan ba haka ba bai cin je gona ya ga mashi magana da mai kyau ba kai gaskiya na gama ba magana da ba shi da kyau ya kamata tashi tafi gona haka ya sake dauki kaya aiki ya tafi gona ya je ya aiki a nan dai shi da bahani na kauna yayan sun nan guda biyu sosan gaske shi yasa idan sun kibiyaya da shi ba zai mare su ba zai ce musu komai ba zai kalle su sai wata rana kuma ya sake ce ma Sunday yau Sunday ne ba Isaac ba kai shi ma Sunday yi tashi ka tafi gona kaje ka yi cirbe ka sare itatuwan nan ka kuma kwashe ka kawo gida nan take nuna mana cewa san da ce to ba zan je in kwashe in kawo gida ka ce ba wai ce eh san da kuwa ya tashi ya fita sai ya je gonan ba ya je rafi kamun kifi a gunsa kawai an nuna mana cewa bai je gonan ba sai tafi zauna kamun kifi ya dawo kamun kifinsa ya je shiga wasa da abokanansa daga wasa sai wasa ba abin da ya sa gaba amma ya ce wa ubansa eh za shi gona ya ci zuwa gonan ya je ya ci gaba da wasa sai dawo babana dawo daga gonan ka dawo eh san da zuwa dana ya aikin ya wuce lafiya wata ran kuwa sake kiran shi Sunday ce na'am zo yau zaka je gona ga aikin zaka yi a gona yau Sunday ce masa to zan tafi baba hakan nan kuma sake fita ya zauna da abokanansa abin sa yana ta wasa abin sa yana jin dadin sa ya ki zuwa gonan amma yayi biye da babansa cewa za shi gona bai kowa je gonan ba to ana nan dai baba yana ganin cewa eh Sunday yana da hankali domin ya ce ma Sunday tafi gona Sunday yakan tashi ya tafi gona alhali baba bai sani cewa Sunday yakan je ya wasa bane a waje baya zuwa gona daga kamun kifi sai wasa da ƴaƴan makwabta ba abin da iya shi kuma baba yana ganin cewa a'a Isaac ne ya ba shi da hankali domin ya ce mishi je gona sai ga mishi magana da ya gida ma ba za shi kuma gonan ba baba yana ganin dai eh to amma yana kauna yayin shi gaba daya bai taba fita ya gaya musu cewa eh kai baka da hankali kai baka biya da ni kai kana biya da ni ba to me labarin yake koya mana yara an nuna mana cewa haka su ci gaba da rayuwarsu a gida haka za tura Sunday ya tafi gona ce eh za shi ba za shi ba kuma Isaac je ka gona ba za ni ba amma kuma zai je daga baya to me labarin yake koya mana an nuna mana cewa baba ya dauka cewa Sunday yake biya da shi domin ya ce mishi eh za shi gona baya ko zuwa Isaac kuma ce je ka gona ce ba za ni ba amma ta shi je to me wani hali ne yaran mu za mu bi daga ciki mu ce wa ba za mu je gona ba mu zo mu je daga baya ko ku mu ce eh za mu je mu ki zuwa to kaga a sakala ne aka ba mu yara mu duba labarin da muka ji yau mu duba labari mai kyau idan mun tuna cewa Yesu yana cikin zuciyar mu dadi muke ji to amma muna biyayya da iyayen mu na ya abin da muke yi ya kamata mu yi idan fa muna jin dadi muna bin Yesu dole mu bar kariya mu bar girman kai mu bar sata mu bar wasan banza mu bar kuma gulma kaga Sunday yayi biya da babansa cewa eh zai shigo na amma bai je ba yayi biyayya kenan bai ainihin biyayyan ba shi yayi biyayya a fuskan babansa ne amma ya tafi can ya je abin zuciyarsa aji kuwa yake biyayya gaban ubansa amma ya biyayya da maganar Allah domin ruhun Allah ya taba shi ce mishi a abinda ka faɗa ma babanka bai kyau ba ka tafi gona ka je ka aiki ya koyi biyayya da muryar Allah ya tafi gona je aiki to labarin yana koya mana cewa idan mun san cewa muna jin dadin bin Yesu Kristi dole mu yi biyayya da shi in ce mu yi kaza ni in ce kada mu yi kada mu yi kada mu bi halin Sunday Sunday ya ce je gona ya ce eh za shi ya ci zuwa to abin labarin ke kwa mana cewa idan ba ya ce ka yi kaza in ka amsa eh za ka yi ka yi amma in ka amsa eh ba kada ka zagi ba kada ka ce ba komai ka zauna tukuna ka yi tunani kila ruhun Allah zai magana kai kamar yadda ya magana da Isaac Isaac ko ya ji muryar Allah ya tafi gona haka baban ya zai gane cewa ah ashe Isaac ne in an ce je gona shine yake zuwa gona sanda ko baya zuwa gona amma wani cewa rabahani ya arbakaci Isaac ansa fiye da Sunday domin Sunday shi kan ansa musu cewa in za shi gona amma ba za shi ba to yara labarin da muke shi kina cikin unin yau mu kasance masu tsoron Allah mu bar karya mu bar sata mu bar zagi sannan mu bar wasan banza idan an aike mu dinda aike mu mu tashi da farin ciki mu je kada mu ce wa mama eh za mu je mu zo mu ki zuwa mama ba ta farin ciki da mu ba kada mu ce wa baba eh za mu je sakon da baya ba mu yazo kuma ba mu je ba hukuncin Allah zai faɗo a kan mu so mu kasance masu biyayya kamar Isaac Isaac da farko ba zai biya da uban shi ba amma yakan zo ya ji muryan Allah ya kuma yi biyayya yazo ya ji daga baya bar Allah shi taimake mu ya ba mu iko za mu fidda wannan tunani mummunan tunani a cikin zuciyar mu na sata da kuma na karya da gulma da neman fada a cikin ikkilisiya kowane lokaci bar Allah shi albarkace mu domin mu shiga mulkin sa mu ji dadi kamar yanda yara suka mana waka cikin ransu murna suke yi dadi suke ji idan suna bin Yesu to bar haka ya kasance mu ci gaba da bin Yesu za mu ji dadi za mu kuma farin ciki bar Allah shi albarkace mu
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine awr/hausa awr/hausa mai sauraro sai mun gan sakonka ga yar uwa Ketura Modakaya da wakata da ke cewa zan yi yabo
zan yi yabo idan zuciya ta tuna da wala da damuwan duniya idan naga jarabobi sun karu wannan duniya ba wurin zama ba kafi ranar zan yi abon ubangi ji da murna zan daukaka Allah kafi randa zan gaba bandune nan kafi randa zan je sama kayan dunya dukan su za su kare mutu na fa dunya bana mu ba wannan dunya wata rana zai kare mutu na fa Yesu mu zai yazo kafin ranan zan yi ba kiti da murna zan daukaka Allah kafin randa zan gaba bandunan kafin randa zan je sama kafin ranan zan yi abon ubangi ji da murna zan daukaka
mai sauraro mun gode ma ubangijin Allah domin wannan zarafi da ya sake bamu mu yi ibada a yanzu kana tare da Pastor Bitrus Nuhu Zakka domin ibada ta yau. Za mu yi magana akan kai wadda tana cewa ibada cikin ruhu da gaskiya. Za mu yi karatu daga cikin littafin Yohana, Yohana sura 4, za mu karanta aya ta 20-21. Ubaninmu suka yi suja'ida cikin wannan dutse, kuma kuna cewa cikin Urushalima ne wurin da ya kamata mutane su yi suja'ida. Yesu ya ce mata, mace, sa'a tana zuwa inda ba za ku yi ma Ubangiji sujada ba, ko cikin wannan dutse ko cikin Urushalima. Bari Allah ya ba mu ganewa. Za mu yi addu'a. Ubangiji, karbi ibadarmu, cika mu da ikon ruhunka mai tsarki, ka ba mu fahimi. Mun roƙa domin Yesu shine mai cetonmu. Amen. Za mu yi magana akan kai wadda tana cewa ibada cikin ruhu da gaskiya. Ibada cikin ruhu da gaskiya. Littafi mai tsarki ta nuna mana da cewa Isa Almasihu da mace a bakin rijiya, bayan ta gama gano dukkan asirin rayuwarta kamar yadda Yesu ya bayyana ma matan nan a bakin rijiya, sai aya ta gaya mana da cewa matan taka ce, kai, na hakikance na tabbatar kai Almasihu ne. Ko kai ne? Aka ce mu yi jira. Taka ce, amma mu iyayenmu sun ce a dutsen nan ake suja'ida. Sun kuma ce a Urushalima ne wurin suja'ida. Yesu ya ce mata, ina, ki ji ki ba da gaskiya, sa'a tana zuwa yadda Urushalima da dutsen nan ba su zama gurin suja'ida. Yawancinmu mun ɗauki ibada na zamani, mun maishe shi wuri ne da za mu biya mu buƙatunmu, mu biya mu raɗin kawunanmu, mu manta tunawa da menene ibada. Yawancinmu mun ɗauka gina manya-manyan majami'u, a saka masu kujeru masu gilashi, a saka masu irin kayayyaki na ado na zamani, nan ne cikakkiyar ingantaccen ibada yake. Dan uwa, yana da kyau, amma bai kai kyan cikakken abin da ibada take nufi ba. Idan za mu bi tarihi na ibada, an fara ibada ne a gonar Eden. Aya ba ta nuna mana da cewa Ubangiji na Allah ya yi katafaren gini ne da Adamu da Hawwa suka yi ibada ba. Littafi ta nuna mana da cewa Ubangiji na Allah ya yi ibada da Adamu da Hawwa a cikin wannan gona a ƙalƙashi na itace, a nan suka yi ibada. Barkaji, ko bayan shigar zunubi, Isra'ila ba su yi ibada a katafaren gini ba, amma Ubangiji ya rika amfani da umudi na girgije, ya kuma yi amfani da umudi na wuta domin ya bishe su. A lokacin ibada, umudi na girgije ya kasance tare da su domin ya ba su cikakken inuwa domin ibada. Ya kai zamani da aka nemi lokaci da za a yi gini na haikali kamar yadda Ubangijin Allah ya kaddamka a hannun Sulemani, domin Dauda ya zubar da jini da yawa cikin hannuwarsa. Abin da muke magana a nan shine, ƴan uwana, ibada ta ruhu, ibada ta gaskiya, ibada ce da mai zuwa majami'a kan taho da sanin cewa zunubansa suna gabansa, zunubansa suna tare da shi. Ya kuma zo gaban Allah mai rai domin ya tsiyaye ransa, domin ya tsiyaye bukatunsa, domin Ubangijin Allah ya samu gamsuwa da yanayi na mai ibada. Ya ƴan uwa, bari mu ji, yawancin ibadar mu na zamani mun mayar da ibadan gida ce wadda za mu zo mu biya muradin kawunanmu, ƙila ta gurin rawa, wuri ne wadda za mu zo mu yi ta yanayin annishuwa ta kawo nan mu kila ta gurin so mu zo mu gwada kawunan mu da kaya da muka saka kila mu gwada kawunan mu da irin yanayin zakka da sadakoki da muke kawowa amma ubangijin Allah yace a'a waɗannan abubuwa ba su nake so ba dan mutum abinda na nuna maka shine ka bi ubangijin Allahnka a yanayi da ya dace ka yi adalci ka yi abin da ke mai gaskiya ka yi abin da ke daidai shine ke faranta ma ubangijin Allah rai shi yasa littafin Allah tace mace nan ba samariya ta dubi Isa almasihu sai tace kai ai mu iyayenmu sun ce sai a guri kaza akwai yawanci mutane da suka bar kauye su shiga gari suna so su je su yi ibada a inda akwai manya-manyan mutane suna ga kamar ibadan kauye ba ta karbu ba kamar ibada ta inda suke ba ta da amfani ya ƴan uwa ginshiki na ibada makasudi na ibada shine mu tsiyaye rayukan mu a gaban ubangijin Allah domin mu samu cikakken karbuwa mu samu cikakken gamsuwa zunubanmu an yi mana aikin gafara bari wannan shine ya zama dandanan mu bari wannan shine ya zama abin da muke tinkaho da shi daga yanzu har abadin abadin amen zamu yi addu'a ubangiji mun roke ka a daidai wannan sa'a ka ƙara mana sani na kalmominka ka cika ba kana bishe mu ka yadda daga yanzu kowane lokaci mu zo gabanka cikin ibada ta gaskiya da kuma ta ruhu mun roki wannan domin Yesu shine mai cetonmu amen
idan yau an tambaye ka daga samu arziki daga sami aboki na gari wanne zaka fi zaba ko ko wanne zaka fi so aha mai sauraro na san zaka ce ka fi son kudi domin kudi zai kawo maka abokai to amma idan ka lura sosai aboki yafi kudi domin waɗanda za su zo wurinka domin kuɗinka sun zo ne domin su yaudare ka su kuma ci abin da kake da shi amma aboki na gari yakan tsaya kusa da kai koda baka da komai shi yasa zaka ga talaka yana da abokai wanda yake cikin rashin lafiya yana da abokai masu arziki ma suna da abokai sai dai sau da yawa ba za ka san wane ne aboki na ƙwarai ba sai idan abin da kake da shi ya ƙare aboki na gari da yake tafiya tare da kai yakan taimaka maka domin ka yi girma a cikin rayuwarka yakan taimaka maka idan ka shiga cikin damuwa aboki na gari zai ziyarce ka ma idan an kai ka gidan kurkuku zai tsaya tare da kai koda komai ya watsi maka aboki na gari yakan taimaka a cikin rayuwarka yakan kuma sa rayuwarka ta kasance da armashi da kuma dadi arzikinka bai cika arziki ba idan baka da aboki na gari shi yasa mutane da yawa zaka gani suna tafiya ba su iya sun yadda da wani ba ba su samu wani za su bude masa zuciyarsu ba domin ba su da aboki na gari har masana sun ce sau da yawa ma irin waɗannan mutane sukan kwanta a cikin dare sai su kasa tashi idan gari ya waye domin rayuwa ta zame masu da nauyi ba su da aboki na gari kai mai sauraro ko kana da aboki ko kuma dai kai aboki na gari ne ga waɗanda kake tarayya tare da su idan kai aboki na gari ne to lallai maimakon ganin abinda zaka samu daga gun wasu kai tunanin abinda zaka iya zubawa a cikin zuciyarsu kai tunanin abinda zaka iya zubawa a cikin rayuwarsu domin ta wurin wannan ne kai ma zaka samu albarka a rayuwarka idan baka da aboki kai kokari ka samu aboki na gari idan baka yadda ka zama abokin wani ba bari ka bada kanka domin ka zama aboki na gari mai karfafa wasu mai kawo musu girma domin komin dukiyarka idan baka da aboki na gari dukiyarka ba ta dore ba
ni na yi shiri zan biye su mai sauraro a zuciyarka ko kai ma ka shirya zaka biye su idan baka yi ba ka yi kokari ka dauki diri mai kyau kada dawansa ta hume mu ba shiri zuciyana a shirye take ina gayyataka da ka zo ka shirya domin mu jira zuwan Yesu tare. Ubangiji ya taimake mu. Ina fata an samu kwaisuwa cikin shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, a rubuta mana wasiƙa zuwa ga adireshinmu Adventist World Radio, jakar gidan waya biyu daya biyu hudu hudu Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa. Adventist World Radio, jakar gidan waya biyu daya biyu hudu hudu Ikeja, Lagos, Nigeria. Za kuma iya samu mu ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email namu ita ce awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za mu yi farin cikin samun wasikarka ko kuwa email ko mu zanta a waya ko kuwa sakon text. A idadda sakon gaisuwa da kuma kaunar mu duka daga nan Adventist World Radio ga iyali da yan uwa da abokan arziki. Ina godiya ga duka wanda sun tallafa a shirin kamar shi dan uwa Henry Kwasau da kuma Malam Zaka Nuhu. Mawakan mu duka muna muku godiya. A madadina da sauran abokan aiki na musamman su injiniyoyin mu BC Olajide da kuma David Makinde, ni ne Ishaya Zakaria ina cewa Ubangiji ya kwana tsaron mu.